بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر هدو قوات الرجب هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى شكرا دبو ليا دري هدو لتلاتين لتقوص ديدي دا ليا قوات أبريل شكرا ميلادية تدبو بيو لقوم شاب بقوي wannan shine kaset na 98 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida as-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al-harrani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin iqtida as-siratal mustaqim yana karantar da mu ne ainihin wato aqidar musulunci dangane da al-wala'u wal-bara. Ibn Taymiyyah yana kawo mana nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu inganci da fassarar da malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ma waɗannan nassoshi dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmai su guje ma tafarkin kafirai, sawa'un waɗannan kafirai zuriyar ne maguzawa ko ku kafirai ne masu littafi irin Yahudu da Nasara. Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi. Ibn Taymiyyah bai gushe ba, yana tattauna mana game da mas'alolin da ke da alaka da hulɗar da ya kamata musulmi ya yi da kabari, abubuwan da suka halasta da waɗanda ba su halasta ba, ƙarƙashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar malaman farko. A darasin da ya gabata mun yi magana akan mas'ala dangane da ainihin wato abin da ke da alaka da dogaro da Allah shi kadai da kuma wato inda ya halasta a hada suna na Allah da manzon Allah wajen ainihin biyayya kenan, cewa biyayya Allah da manzon sa anan mataki guda ne, domin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ainihin wato ta'allake da biyayya Allah, kamar yadda Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ati'u Allah wa ati'ur rasula. To anan ya halasta ayi atafi kai tsaye, amma wajen batutuwan da ke da alaka da ainihin rububiyya, kasancewa Allah shine mahalicci, shi ya halitta, shike kaddartawa, shike kashewa, shike rayawa, shike bayar da arziki, shi yake hanawa, to anan ainihin wato ba a hada Allah da wani kowaye. In har za a hada, sai dai a hada ta hanyar adafi na at-tarahi, kamar yadda manzo Allah ya ji wannan fadan cewa masha Allahu wa shi'ita ya Rasulullah, sai manzo Allah ya ce a'a masha Allahu thumma zaka hada, Allah shi kadai yake da mashi'a, sa'annan in ya so sai ya danka al'amarin mashi'ar a hannun wani. To wannan sai muka zo muna kokarin yin hujja da wata aya a cikin suratul tauba, fadin Allah madaukakin sarki walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina Allahu wa rasuluhu min fadlihi inna ila Allahi raghibun, sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Wannan aya ce a cikin suratul tauba insha Allah. To a wannan lokaci sai Allah ya mantar da ni wannan aya, kuma duka alarmun da suke kusa su ma suka yi ruwa aya, wallahu almusta'an. Wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin bayani ne, yana cikin bayani akan watan munafikai da abin da suke aikatawa na munafinci, da cewa Allah manzon Allah yana musu kaza yana musu kaza, shine Allah ya ce abin da ya dace su yi shine Allah ya faɗa na, walau annahum radu ma atahumullah, ina ma da za su yadda da abin da Allah ya ba su, wa rasuluhu, to kaga anan sai aka hada Allah da manzansa, saboda wannan bayarwa ce ta ainihin wato abin da ba shi da alaka da rububiyya, yana da alaka ne da kyautayin da Allah ya musu da kyautayin da manzon Allah ya musu. Kyautayin da Allah ya musu shine da Allah ya ce a dauki dukiyar zakka, dukiyar ganima yaki a basu, manzon Allah shi kuma shi yayin wannan aikin na bayarwa a aikace, idan aka hada ma atahumullahu wa rasuluhu, to a wajen kuma dogaro ga Allah wanda Allah kadai ake dogaro da shi sai Allah ya ce wa qalu hasbunallah ina ma da su ce Allah ya wadatar mana kaga nan sai ba a ce hasbunallahu wa rasuluhu saboda a wajen dogaro da Allah kadai ake dogara ina ma da sun ce hasbunallah Allah ya wadatar mana sai utinallahu min fadlihi wa rasuluhu su ce eh mun sani Allah zai bamu daga falalarsa shi da manzansa saboda wannan bayarwa ta falalata tana da tabbatuwa cewa zai yi haka din inna ila llahi raghibuna kaga wajen ragaba ma Allah kadai yake da ragaba izuwa gare shi Allah kadai yake da kwadayi izuwa gare shi dan haka wajen ragaba sai Allah ya ce su ce inna ila llahi raghibuna ba ila llahi wa rasulihi ba ina fata mun gane to akwai maganganu da dama da malamai suka akan ire-iren wannan masailu din kamar da muka ishara a ran nan alittafin ainihin wato adda'u waddawa da littafin bada'ul fawaid na ibnu al-qayyim dukkanin su da cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya tattauna waɗannan maganganu da waɗannan masailu a wurare daban-daban insha Allah to zamu tashi inda malai yake cewa qala abubakar al-asram al-imam abubakar al-asram shine ahmad ibnu muhammad al-iskafi ahmad ibnu muhammad al-iskafi al-asram daya daga cikin daliban makaranta al-imamu ahmad ibn hanbal wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 261 babban malami ne daga cikin malaman sunna ya da littafai shahararru akwai kitabu sunna akwai ainihin al-ilal al-imamu yahya ibn ma'in yana wata magana yake cewa ahadu abawayil asram jinniyun yace daya daga cikin iyayen al-asram to aljani ne ba mutum bane wannan dubi zuwa ga tsananin basira da Allah ya yi wa wannan bawan Allah yana daga cikin mutanen da ake cewa kana yatawaqqadu zaka'an ya kasance yana tumbatsu da basira Allah ya mishi basira wata ke da tumbatsu to wannan basira ce ta rikirkita Yahya dan Ma'inu sai yace shi yana ganin fa asram nan dan aljani ne ba dan mutum bane mas'ala game da yuwar a ce ga wani mutum ɗaya daga cikin iyayensa aljani ne mas'ala ce da malamai suka kai suka kawo game da yuwarta akwai maganganu da dama da zaka iya samu a littafin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya littafin tafsir na al-imamul alusi haka al-imamul qurtubi haka al-imamul shaukani a cikin tafsirinsa da dai wasu malamai da dama da suka yi maganganu haka al-imamu Suyuti shi ma ya tattauna a cikin littafin da yake na musamman dangane da rayuwa aljannu a takeice abinda mas'ala take nufi shine a shar'ance dai bai halasta ba bai halasta a shar'ance mutum ya auri aljan ko aljan ya auri mutum ba Allah bai tsara haka ba kuma Allah ya hukunta cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha na daga cikin alamun cewa Allah shine mahalicci kuma shine kadai ya kamata abautawa shine da ya sanya muku mataye daga jinsinku min anfusikum irinku aka halicci Hawwa'u daga jikin tsatsan Adamu alaihi salam haka kuma dukkanin sauran jinsin banu Adam suna kasancewa ne daga jinsin mutane iri daya da iri daya ma'ana miji da mace daga jinsi iri guda to wannan sai hukunta cewa a wajen aure to haka Allah ya tsara ai amma malamai sun tattauna yuwar haka a aikace koda shari'a bata yadda ba a inda ibnu taymiya ya karkata zuwa ga cewa lalle zai yi yana ma yuwa din a dabi'ance ba dan koi ba saboda ishara zuwa ga wasu nassoshi a cikin alqur'ani kamar fadin Allah da yake cewa lam yatmithunna insun qablahum wala jan matayen aljanna wani mutum ko wani aljani bai taba su ba da dai to wannan cewa wani aljani ba wai magana ce kawai haka abasan ba dan qur'ani baya yin abas babu wasa a cikin qur'ani babu wata kalma da za a ce bari ai samari a cire kawai cikon zance ne babu baka taba ganin wani ya ce bari yayi muktasar na qur'ani ba yace bari a cire abubuwan da ba su da amfani ko kuma maimai ko inda wasu kalmomi da aka kara babu wanda ya taba wannan gangancin ko da haka kowace kalma tana zaman inda take ne kuma da ma'anarta to da yace insun mutum bai taba mata aljanna ba wala jan kuma aljani bai taba tabbasu kenan akwai yiwa aljani da mutun su iya tarayya wajen taba wata ayyamace kamar da kuma hadisi ke nuna cewa wanda da yaro saduwa da matarsa in bai addu'a ba zai tara tare da ita da shedan sannan akwai aljani al'ashiq wanda suke zuwa su aure matan mutane wannan yana faruwa sosai Imam Malik ya bada fatawa akan cewa bai halasta ba kwata kwata kuma yana da fatawa akan ƙaryata duk matar da ta yi da'awar wai tana da namijin dare amma malamai sun ce wannan fatawa kuskure ce baya ga haka a fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa game da shedan da Allah yake mishi ainihin wato gatse da Allah yake cewa wastafiz man istata'ata minhum ko bi khailika wa ajlim alaihim bi rijlika wa sharikhum fil amwali wal auladi ka yagi waɗanda ka so ka yaga daga cikin halittu na mutane ta hanyar dawakanka da sojojinka wastafiz man istata'ata minhum bi sautika ko wa ajlib alaihim bi rijlika bi khailika wa rijlika ka yagi waɗanda ka so ka yaga daga cikin jama'a da muryarka ya kai shedan sannan ka wabce su da sojojinka mahaya da na ƙasa wa sharikum fil amwali wal auladi kai tarayya da su game da dukiyarsu tarayya game da dukiya shine ya hana mutane yin aibin alheri dukiyarsu ya zuga su yi sharri ya sa su ci riba ya sa su yi zalunci wajen tara dukiya ya sa su yi sata wa fil auladi kuma fil amwali wal auladi to daga ciki akwai halaka ƴaƴan daga ciki akwai tarayya wajen saduwa da iyare da samar da ƴaƴan haka malamai suka ce a cikin tafsirai wannan muka ishara da su to waɗannan ayoyin da ire-iren su suka nuna yiwuwar haka ta iya faruwa sannan a aikata kuma an samu ba ɗaya ba biyu ba sannan akwai hadisai da suka bude da yake gaba ɗayan su basu inganta ba kamar hadisin al-Imam Abu Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me kuke gani game da al-mugharrabuna fikum hal fikum al-mugharrabuna yace ko a cikin ku akwai wato ɗan Daudu sune mugharrabuna mutanen da suke da ɗan Daudu wanda suke a halittar su ba wai kawai rana a tsaka su tsiri ɗan daudanci ba akwai mutumin da zaka ga namiji ne amma tunda aka haife shi ɗabi'a shi tafi kama da ta mata murya da take-takensa da irin ƙawayen shi da makamancin shi ko kuma ka ga mace tana da irin hali na taurin rai da mazakuta irin ta maza da ɗabi'a irin ta maza wannan sune al-mugharrabuna kamar yadda Ibn al-Athir ya fassara a cikin An-Nihayatu fi Gharibil Hadith wal Athar to amma hadithin da'ifi ne baya ga shi akwai hadisai da suka zo ire-iren haka waɗanda za a ga Malam Albani a cikin sisar da'ifa mujalladi na shida duka ya takhrijin mafi yawa daga cikinsu da bayyana rauninsu amma dai al-muhim shine kamar Ibn Taymiyyah yake cewa yace ɗaya daga cikin abubuwa guda uku suke sa aljani ya buge mutum na farko akwai intiqam ramuwar gayya aljani ya dinga iddayin cewa an watsa mishi ruwa akan gidansa ko an rushe mishi ko an jika ƴaƴan shi da ruwan zafi ko an watsa musu kwata ko datti ko an taka musu shanya aljanu suna irin wannan iddayi don haka suka bi su rama intiqam kenan na biyu kuma akwai wato suna so su maida mutane kamar yadda mutane ke yi wa dan buri da kura abun wasa su buge mutun su koma gefe su ta mai dariya ko kuma na uku shine Ibn Taymiyyah yace kuma akwai sha'awa shine aljani ya ga yana sha'awar wata mace ko wata macen aljani ta ga tana sha'awar wani namiji sai su dinga zakke musu cikin dare cikin bacci suna amfani da su kuma wata matar ma har ta samu jikinta da alamar saduwa da ɗan namiji sannan wata kuma har na iya yiwuwa ta ɗauki ciki to wasu malamai su yi kokarin su ce ai ba zai yiwu ba saboda aljani iska ne mutum kuma nama ne da ainihin wato ƙashi a inda wasu malaman su kuma musu da martani cewa ai su ma aljanu din ba wai da aka ce iska ne ko su wuta ne shikenan haka ya tabbata ba a wannan asalin su ne kamar yadda asalin dan adam ƙasa ne amma yanzu asalin shi na yanzu mani ne da ainihin wato jini da tsoka da makamantansu sannan al-imamu ainihin wato Al-Baihaqi ya ruwaito wata magana wata ke nuna cewa a wani zamani an bada labari cewa wasu iyaye suka tambayi wani malami cikin tabi'ai game da cewa wani aljani yazo neman auren yansu, yazo yace shi yana so ne ya aure ta aure na shari'a, baya so ya fasikanci da ita kuma yana son ta. Sai suka ce to wurin sun tambaya, da suka tambayi malamai sai malamai suka ce musu baya halasta. Shikenan an dawo gida sai aka ji shi ya shigo yana kwankwasa kofa. Tun kafin ai magana sai ya ce ai na san kun je gun malam wani da malam wani, kun je kun musu tambaya akan halaccin aure na da yarku, kuma ga abin da suka ce muku. Yace amma ni dai ina son ta, da ina son ne fasikanci da ita, ba zan nemi izinin ku ba, ku taimaka ku bani auren ta. To iyakar dai kissa kenan, ba a sanya haka kare ba, wallahi alam. Ash-shahidi shine waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin waƙiyar rayuwa, dan haka musa su musu ne game da waƙa, duk da yake hadisan da suka bi ba su tabbata ba, kama hadisin da yazo kuma har ila yau game da cewa sarauniyar Saba wanda ake cewa Balkisu ita ma ɗaya daga cikin iyayenta aljani, duk waɗannan ba su tabbata ba. Bincike na zamani ya tabbatar da cewa akwai mutane da suke da basira da ta wuce basira gama gari, wanda hakan kuma yana faruwa ne saboda wani abnormality da ya faru tun asalin a cikin formation na chromosomes da aka kera su. Kai bincike game da wannan jama'a, dan abin da ke faruwa kamar da malaman kimiyya suka nuna shine idan namiji ya sadu da ƴa mace, kowanne a cikin su yana bada rabin abin da ake bukata, wanda shine y da x, ko koyaushe y shine na ɗaya, y ko x na zuwa daga ɗa namiji, amma ita ƴa mace x ne kawai kullun, ko da haka namiji shike iya bada x sai a samu mace, ko ya bada y sai a samu namiji. Kowanne yana bada lissafi kamar da suka ce guda 23, wato 23x da kuma 23y, za su hada a samu 46. Shine asalin madda ta halittar dan adam farko. To idan ta yiwu ɗaya daga cikin ma'auratan maimakon ya bada wannan 23 din sai ya bada 46, shi ma wancan ya bada 23, ɗaya ya bada 23 maimakon ɗayan ya bada 23 sai kuma shi ya bada 46, ya bada full abinda ake nema kenan maimakon rabi, ko. To irin haka idan ya faru shine sai a samu halitta ta bayi zuwa ga wani mutum wanda yake ko dai hatsabibi ko mai halitta da take ba irin ta dan adam gaba ɗaya ba, kaman khunsa mushkil yana faruwa ne ta haka, abinda ake cewa da turanci hermaphrodite, ko kuma ya bayi zuwa ga mai irin wannan halitta ta yanayi na dan dauri dan dauri, ko mace mai kama da maza wajen karfinta da azamata, ko kuma ya zama mai bala'in basira. To su likitoci sun kasa gano me ke faruwa a samu wannan bayar da kwaya halittar ya wuce abin da ake nema, amma malaman musulunci suna da hasashe akan cewa irin wannan saduwar da take yiwuwa ne tare da aljani ake samu ya zama to yanzu jinsi biyu ne kenan, ko mun gane, ma'ana da nan mutum ne da nan mutum da na aljani, ko da nan mutum da nan aljani da na aljani. Allah sa mun gane, mace da miji su sun ba da kowa 23. To idan ya zama aljani ya yi tarayya da su a wajen wannan saduwar, to shi ma sai ya ba da nashi 23, shine sai a samu wanda aljanin ke jikinsa, sai ya zama daga jikinshi an samu doublin din 23. Wannan duka hasashe ne gwargwadon abin da ya tabbata aikace ana gani. Abin da kuma muke cewa fil jumla shine bai yiwuwa ka karanta wannan abubuwan gaba ɗaya jama'a, dan kawai ba kai ka fara faɗa ba, ko dan waɗanda suke faɗa ba ka yarda da su ba, ko dan ƙarancin iliminka da kuma ragowar maguzanci da ke jikinka, da cewa da ka iya bokanci, duk abin da ka je kama da bokanci sai ka ce bokanci, ba dole ne ya zama ainihin wato yadda kake tsammani ba. Matsala game da aljanu da ɗabi'arsu da rayuwarsu da alaƙarsu da ƴan adam da yadda suke halakar da ƴan adam da yadda suke cutar da su, wannan matsala ce daban mai zaman kanta. In Allah ya kai mu a cikin karatun Zadul Ma'ad, in Allah ya da za mu yi ƙoƙari gwargwadon hali za mu tattauna game da ita, ba nan ne mahallinta ba. wallahu a'lam. A takeice mun yi wannan bayani ne saboda ambato da aka yi ma al-Imam Ahmad ibn Muhammad Abubakar al-Asram anan, wanda kamar yadda muka ji cewa al-Imam Yahya ibn Ma'in yana cewa daya daga cikin iyayensa aljani, amma dai kamar yadda aka ce a shari'a bai halasta mutum ya ce zai auri aljani ko zai auri aljana ba, bai halasta ba, dan Allah bai tsara haka ba, amma suna yi bisa rashin shar'anci. Kamar yadda a shari'a bai halasta mutum ya auri kanwashi ko yarsa ko duk wata daga cikin muharramansa ba, amma inda zai zakke mata, shin wannan zai hana ta dauki ciki? Za ta iya daukan ciki, kuma zai iya jin daɗi irin wanda ɗa namiji ke ji in ya sadu da ya mace, zai iya jin daɗi a jikin wannan mata ko da yake ta haramta a gare shi a shar'ance. Kamar yadda wanda suke yin zina ai su ma suna jin irin daɗin da suke cewa suna ji, kuma tana iya yiwuwa a samu ciki ko, to rashin halascin shi a shar'ance bai nuna rashin yiwuwar shi a waƙiyar rayuwa, shine kawai rashin halascin shi a shar'ance bai nuna yiwuwar rashin ainihin wato faruwarsa, wallahu a'lam. Na'am. Duka akwai theories da dama akan basira, intelligence, da yadda yake zuwa cewa bangaren kwakwalwa wanne ne yake kawo shi, da bangaren gado din shi kanshi daga ina ake gadanta shin, daga jikin uwa ne ko uba ko daga jikin dangi, duka akwai waɗannan maganganun ba abubuwa ne da duka hasashe ne na ƙaramin ilimin irin ɗan adam, baka iya karanta su gaba ɗaya, dan bincike ne ake a gaba, kuma har yau mutane ba su iya tikewa zuwa ga sanin hakikanin yadda Allah yake tsara abubuwan shi. Amma tabbas akwai magana akan cewa mutane wasu suna samun damar su amfani da capacity kwakwalwar su fiye da na wasu. Alal misali akwai mutane da suke da basirar da ta fi ta wasu malaman, amma ba su ci moriyarta ba, suna da potentials amma ba su amfana da ita ba, ta zama empty kenan. Kamar yadda ta yi wani yana da katon gida amma bai da kayan da zai saka a ciki, ba shi da iyalin da za su cika mai gidan, wani kuma ɗakin shi ɗaya na haya amma kuma 'ya'yan shi 11, matan shi da ƙanwata da wata ƙanwar shi da mijinta ya mutu, da a ciki suke gwamutse, kaga dole su za su yi utilizing kowane lungu na ɗakin ko. To kamar haka tana iya yiwuwa, wani na da ƙwaƙwalwa amma bai more ta ba, wani kuma Allah ya ba shi damar da ya mora sai ya zama capacity kwakwalwar shi da yake amfani da shi ya fi na wancan. Sannan magana akan ta ina ake ma gadon basira, magana da ta fi ƙarfi a bincike a ilmance da shi ne cewa ana gadon basira ne daga uwa, mahaifiya ita take ba da ɓangaren ƙwayar halitta wajen ƙera ɗan adam wanda ke haifar da kwakwalwa, ko kuma a ce ɓangaren kwakwalwa wanda ke ba da basira, don ita kanta kwakwalwa akwai faculty daban a cikinta, akwai wato wurare daban-daban wanda kowane akwai aikin shi, akwai wanda yake aikin shi tazakkur din shi ne zakira memory, akwai wanda aikin shi lissafin abubuwan da ke kaiwa su kawo a jiki, akwai wanda aikin shi shine yake bada maddar magana da muke shike translating tunani zuwa gazance, duk waɗannan wasu abubuwa ne a psychology da ilmomi na physiology da makamantansu, ilmomin kimiyya dai kala daban-daban, wallahu a'lam. Mare ci gaba da cewa qultu li abi abdullah al-imam al-asram, yace na tambayi baban abdullah ya'ani ahmad ibn hanbal wato malam imam ahmad ibn hanbal rahimahullah, nace da shi qabrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yumassu wa yutamassahu bihi, Allah shi gafarta malam kabarin manzon Allah alaihi salatu wassalam, shin ya halasta mutum ya je ya shafa shi, shine yumassu wa yutamassahu bihi, ko mutum ya je ya shafa kuma ya goga a jikin shi, massu tabawa kawai, ya tamassah bayan ya taba kuma sai ya goga a jikin shi neman albarka, kamar yadda ake wa shehunai ka shafa fuskar shehu ko rigarsa ko in ka gaisa da shi kuma ka shafa a taka fuska, to aka tambayi Imam Ahmad faqala ma a'rifu hadha yace to ni dai ban san wannan a karatu ba Allahu akbar Imam Ahmad ibn Hanbal na daga cikin siffofin shi da aka bayyana a cikin tarihin sa yana da taka tsantsan wajen bada fatawa aka ce baya cewa kaza haramun ne ko kaza halas ne in bai da nassi karara in bai da qur'ani ko sunna game da abu sai dai yace to ni dai ban sani ba ko kuma ni dai ina kyama ko ni dai ina ganin bai dace ba amma baya italaki bai da irin wannan zangayin da mutane suke da shi a yanzu kawai kaza haramun kaza halalu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba mutanen yanzu suna da wannan gangancin itlaqin haramci ko halalci akan abubuwan da baka sani ba yana da hadari kwarai dan kar ka zo kai ma Allah wakilcin da bai sanya ka ba ko wakilci akan abin da baka sani ba kamar da Ibn Qayyim yake bayyanawa a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin cewa masu bada fatawa su sani suna wakiltan Allah ne dan haka su bi a hankali abin da za su faɗi kaga irin nan ma sai ya ce to ni dai ban san wannan ba qultu lahu sai nace to ala gafata malam fal minbar to minbarin annabi fa na ainihin masallacin shi a Madina faqala yace ammal minbaru fa na'am i shi dai minbarin to babu laifi ana iya taba shi qad jaa fihi an samu zance ya zo game da haka akwai abubuwan da suka ishara zuwa ga mutane suna taba minbarin tun daga kan shi kanshi manzon Allah din alayhi salatu wassalam qala abu abdullahi al-imamu ahmad yace shay'un yarwunahu an ibn abi fudaykin wani muzance ne da suke ruwaito shi daga ibnu abi fudayk shine muhammad ibnu isma'il ibnu abi fudayk wanda ɗaya ne daga cikin masu riwaya a cikin ainihin wato littafan sunna ibnu hajrin yana cewa a cikin taqrib saduq mutum ne mai gaskiya ya rasu hijira da shekara 180 daidai insha Allah yana da hadisi a cikin littafin sunan ta al-imamu at-tirmidhi to wannan isma'il ibn abi fudayk duk da yake akwai maganganu da yawa akan shi waɗanda ba sa ba da dama a karbi riwayarsa da ya tafarudi da ita musamman idan riwaya ce marfu'iya yace an ibn abi zaibin an ibn umar annahu masaha alal minbar yace daga ibn abi zaibin daga abdullahi dan umar cewa ya shafi minbarin da hannunsa qala imam ahmad yace wayar wunahu an sa'id ibn al-musayyib firramana suna ruwaito kuma irin wannan magana daga sa'id dan musayyib rahimahullah daga firramana game da ainihin arramana idan ka karanta arramana bi fathir ra min ramana yarminu arramanat shine ma'anar shi wato bigire ko burbushi inda aka tabbatar wane ya taba zama a wajen to shine ramanatuhu kenan idan ku karanta arrumana da shadda akan mimun arrumana to wannan shine ruman da ake cewa wannan abincin na yan aljanna ruman shine pomegranate kenan ko da ingilishi ruman wannan abinci mai daraja kwarai din nan dan itace in go karanta arrimana da kasara garau wancan rumana da damma sai kuma mai kasara to shi kuma shine hannun takobi inda ake rikewa din nan na jikin takobi shine arrimana haka nan binnan bindiga harba ka gudu ko makamantansu da ana ce musu rimana makamai dai na gargajiya daka anan abin da ya dace a fassara wurin shine arramanatu kenan ra'un mai fataha da mimun wacce take da tashili babu shadda akan ta arramana shine wato inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zama wato an ruwaito daga sa'id dan musayyib cewa mutane suna sa hannu su shafa inda manzon Allah alaihi salatu wassalam ya taba zama kamar yadda al-imamu al-qadi iyad al-yahsubi ya bada labari a cikin littafin ash-shifa bi wafa'i huquqi al-mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi qultu ni ku ainihin wato malam ibnu taymiya sai nace ويروونه أن يحيى بن سعيد هكذا سنا رويتوش سوما لمي دقى يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أنه حين أراد الخروج إلى العراق شوى يايند يحيى بن سعيد ينف انفتاد قصر مدينة زيكما قصر إراكي جاء إلى المنبر فمسحه ودعا يالو وجه منبر منزل الله صلى الله عليه وسلم يشافيش ده هننسى sannan kuma ya addu'a fara'aituhu istahsana sai kuma naga cewa ya abin ya burge shi wato qultu dinnan daga bakin al-akram ce kenan ko yace sai na ce ma malam Ahmad ibn Hanbal to ai an ce ya dan Sa'idu shi ma ya taba yin haka sai Asram yace sai naga Imam Ahmad abin ya bashi sha'awa ya burge shi thumma qala sannan sai Imam Ahmad ya kara cewa la'allahu inda darura washay'a tayu wajen da ya zama tilas ka shiga cikin kunci washay'a ko kuma dan wani lokaci kadan haka ba kullum ba ma'ana ya zama ana cikin guguriyan watan zihama ne an cakude sai ka sa hannunka sai ka dafa kabarin ko kuma bukata ta kai ta kawo haka taba shi amma ba wai a maida shi al'ada ba dan me yasa ba a fadi wannan saboda ba a samu sahabbai suna al'adanta haka ba ya zama kullun suna zuwa suna taba wannan minbari ba qila da abi abdullah innahum yursiquna butunahum bijdar alqabri sai aka cewa sahabi aka cewa ainihin al-imam ahmad qala gafata malam wasu kuma suna zuwa su je su kifa cikin su akan kabar su fada akan kabarin su rungume shi wa qultu lahu sai na ce da shi ra'aitu ahal al-ilmi min ahli al-madina la yamsa la yamsunahu to ni dai na ga malamai daga cikin mutanen Madina su ba sa shafan abu wa yaqumuna nahiyatan suna tsayawa ne daga gefe fa yusallimuna sai su sallama ishara akan cewa jahilai ne suke yin wancan kenan amma su malamai ba sa zuwa suna taba kabarin suna tsayawa a gefe ne su sallama ma'ana suna nan akan abin da yake sananne a cikin mizanin shari'a fa qala abu abdullah sai imamu ahmad yace na'am kware kuwa wa hakaza kana ibn umara yaf'al irin haka din irin na malamai shine abinda abdullahi dan umar ya kasance yana aikatawa thumma qala abu abdullah bi abi wa ummi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan sai yace ina bawa manzon Allah fansar uwata da ubana mu ma haka muke baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fansar mahaifin mu gaba daya malam yace faqad rakhasa ahmad wa ghayruhu fi tamassuhi bil minbari war ramana kaga imamu ahmad da shi da wasu malamai suka bada ainihin fatawa da sassauci rukhsa na shafan minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ar-ramana shafan wurin da ya zauna allati hiya mawdi'u maq'adin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wato wurin da manzon Allah ya zauna wa yadihi da kuma inda ya taba daura hannunsa walam yar khusu fitta masuhi bi kabri amma basu bada sassaucin shafan kabarin ba ma'ana idan ka je minbarin sai ka babu laifi ka sa hannunka a daidai inda za a ce nan ne matakalar da manzon Allah yake tsayawa manzon Allah yana tsayawa ne a matakala ta can sama ko kamar da ya tabbata a cikin Bukhari ta uku kenan sayyidina Abubakar da yazo sai shi kuma ya sauka zuwa mataki na biyu don ka zo babu laifi ka sa hannunka a wannan wurin na uku sai ka shafa a lokacin da wannan minbari yake a fili yanzu minbarin ba a iya ganin sa wallahu alam a da ana ba da labarin cewa wasu sarakuna sun gina babban minbarin ne akan ainihin wato na dadin akan na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai aka gina wani akan shi to wallahu alam yana nan a wurin har yanzu ko kuma baya nan gaskiya ban da wani masaniya akai sai ce wa qad haka ba'd ashabina riwayatan fi masi qabri wasu daga cikin malaman mazhabin mu na Hanabila sun hakaito labari game da shafan kabarin a wajen addu'a din li'anna ahmada shayya ba'd al-mauta fa wada'a yadahu ala qabrihi yad'u lahu suka ce saboda ga imamu ahmad ibn hanbal ya raka wata gawa zuwa makabarta da yazo sai aka ga ya tsuguna ya dan dafa hannun shi haka akan kabarin kamar yadda kake dafa goshin mutum in zaka mishi tofi ruqya sai aka ga imamu ahmad ya dan sanya hannunsa haka kan kabarin yana addu'a wal farqu bainal mawdi'aini zahir bambancin da ke tsakankanin wuraren guda biyu a bayyane yake cewa wannan ana yi wannan cikin kabarin addu'a ne dan Allah ya bashi sabati, wancan kuma shi mutumin da ke gogawan shi yake gogan mimbarin shine yake neman albarka. Haka mutumin da ke gogan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake neman albarka, ba yana annabi addu'a bane. Kaga abubuwa ne biyu da suka bambanta. Sannan har wannan na Imam Ahmad na taba kabari sannan ayi addu'a bai da asali a sunna. Ina fata mun fahimci wannan. Dan abinda za a dauka shine an yi mutuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya je makabarta kuma yayi addu'a a kabarin bayan an rufe mamacin. To shin ya saka hannun shi ya taba? Bai taba ba. Abubakar yana yin haka? Baya yi. Umar fa? Baya yi. Usman fa? Baya yi. Sayyidina Ali fa? Baya yi. Sauran sahabbai fa? Duka ba sa yi. Dan haka koda wani malami na sunna yayi, sai a dauka ijtihadin shi. Wani dalili yasa yi haka. Amma ba za a yi koyi da shi, a yi watsi da koyin da waɗancan ba. Ina fata mun gane. Wa kariha maliku litamassuha bil minbar. Al-Imam Malik saboda mabda'i na saddu zari'a yace har minbarin ma kar a dinga shafawa. Saboda saddu zari'a na da muhimmanci kwarai a cikin mabada'i na addinin musulunci. Idan ka karanta a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in din can na Ibnul Qayyim ya kawo wajihi wajen kusan 100 wajihi kamar guda 99 in ba na manta ba, wanda suke nuna wajibcin aiki da saddu zari'a. Yana ta kawo hadisai da kissoshi da waqa'i waɗanda sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi amfani da saddu zari'a katange toshe kafar banna dan hana faruwar wata banna. Malai ya ci gaba da cewa fa ammal yawmu faqad ihtaraqa al-minbar. To a yanzu da muke magana zamanin ainihin al-Imam Ibn al-Qayyimiya kenan, yace to a yanzu wannan minbari ya kone, akwai wata gobara da aka yi a masallacin kamar yadda muka ambata, to minbarin sai ya kone. To abin da ya saura shine aka gine ainihin wato sabon minbari, sai aka saka wannan sauran a ƙasa dan neman tabarruki da minbar. To amma da ya kone wa ma baqiyatir ramana, dan haka wurin da za a ce ga inda manzon Allah ya taka to yanzu bai saura ba, babu shi. Wa inna ma baqiya min al-minbari khashabatun saghiratun, wani dan karamin katako ne kawai ya saura wanda wuta bata cinye ba. Faqad zala wa maru khisafi, da haka abinda aka bada sassaucin ya kau, babu shi. Li'anna al-athar al-manqula an ibn umara wa ghayrihi inma huwa at-tamassuhu bi maq'adi, domin labaran da aka ciro daga Abdullahi dan Umar da waninsa shine cewa sun bada halacci akan ka shafa wurin da annabi ya sanya kafarsa sai ka goga a rigarka. Su suka bada ainihin fatawa game da sassaucin haka. To yanzu babu sauran wurin, kaga fatawar ta tashi kenan. Warawal asramu bi isnadihi al-qanabi, har ila yau al-Imam Abubakar al-Asram ya ruwaito da isnadin sa zuwa ga al-Aqnabi. Al-Qanabi shine Abdullahi ibn Maslamata al-Qanabi ibn Qanabi al-Qanabi, babban malami Abu Abdurrahman al-Harithi, ɗaya daga cikin malamai waɗanda al-Imam al-Bukhari ya yawaita riwaya daga cikin a cikin sahih al-Bukhari daga gare su, daliban al-Imam Malik, sannan malaman al-Imam al-Bukhari. Daga cikin su akwai Abdullahi ibn Yusufa at-Tinisi kenan, sai kuma wannan Abdullahi ibn Maslamata al-Qanabi, sai kuma Abdullahi ibn Wahab al-Misri, sai kuma Isma'ilu ibn Ukhti Malik. Waɗannan sa daga cikin manyan ɗaliban makarantar Imam Malik, kuma manyan malaman Imam al-Bukhari waɗanda yawaita riwaya daga gare su a cikin ainihin wato sahih al-Bukhari, daga gare su zuwa ga mafiyar lokaci zuwa ga Maliku ibn Anas. Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu. To sai Asram ya ruwaito ta wannan hanya an Malikin an Abdullahi ibn Dinarin qala, daga Abdullahi dan Dinarin al-Adawi yace ra'aytu ibn Umara yaqifu ala qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallama wa yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallama wa ala Abi Bakr wa Umara, naga ainihin wato sayyidina Abdullahi dan Umar ya tsaya a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yayi sallama, yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan yayi sallama ga Abu Bakr, yayi sallama ga ubansa Umar. Yana kan tsaya yace assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu alayka, sannan yace assalamu alayka ya Abu Bakr, sannan sai yace assalamu alayka ya Abi. Yakan fadi wannan lafazi kuma kamancin sa. Haka al-Imam Malik ya fitar da wannan shi ma ila yau a cikin littafin al-Muwatta nashi. Al-wajhu ath-thalith fuska ta uku fi karahati qasdiha lidu'a. Kar mu manta yana mana magana akan fuskokin da ake kalla wajen nuna kyamatarwa izuwa ga fuskantan kabari ga addu'a. Wannan da muka gama ji shine fuska ta biyu, shine mene? Rashin samun asali game da haka daga magabata. Fuska ta uku yace dangane da nuna wannan ainihin wato kyamatarwa baya ga rashin samun shi daga magabata. Annas salafa radiyallahu anhum karihu zalika, hasali ma salaf sun nuna kyamar su izuwa ga wannan. Mutaawwilina fi zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallama, suna masu fassara fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine ma'anan ta'awili ana fassara, suna fassara ma'anan manzon magana manzon Allah dake cewa la tattakhidhu qabri aida, kar ku mai da kabari na ya zama wurin zuwa ko da yaushe a lokuta na musamman bayana, kama zakarna zalika an Ali ibn al-Husaini wal Hasan ibn al-Hasani ibn ammihi, kama yadda muka ji a baya daga Ali dan Husaini da kuma al-Hasan dan Hasan wanda yake wato cousin ne ga Ali dan Husaini din sa, Ali dan Husaini dan ainihin Ali dan Abu Talib da kuma al-Hasan dan Hasan, dan Hasan dan Ali dan Abu Talib, to waɗannan kaga za su zama banul umuma ne, su cousins ne kuma waɗannan mutanen guda biyu afdalu ahlil bait min at-tabi'ina, na daga cikin mafiya falala a cikin tabi'ai a cikin ahlul bait, wa a'lamu bi hadha ash-sha'ni min ghayrihima, kuma sun fi sauran sanin al'amarin wannan mas'ala ta alfarma kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya halasta da abin da bai halasta bai a wajen, limujawaratihi mal hujra an-nabawiyya nasaban wa makana, saboda kasancewa suna makwabtaka da ɗakin nan da annabi yake kwance a ciki salawatullahi wa salamuhu alayhi, nasaban wajen dangantakar su ta jini, wa makanan da kuma wajen zama su. Mun ji a baya cewa bayan shudewar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rasuwar su, jikokin manzon Allah su ne suka dinga zama a cikin waɗannan ɗakuna, waɗanda har zuwa lokacin da aka samu sarakuna suka yi compensating ɗinsu, ko suka siye wuraren duk da ba da san ran waɗannan jikoki ba, aka ce dole su tashi za a yi expansion, suka ki tashi aka zo suna ciki aka fara rushe gidajen. Duk mun ji wannan a baya, ko karanta littafin Albidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir, to kaga kasancewa suna da dangantakar jini da wannan manzo mai daraja da ke kwance a ɗakin, sannan kuma suna da dangantakar makwabtaka ga kabarin ga ɗakunan da su kuma suke rayuwa, domin shi ma kabarin da ba dan an rufe manzon Allah a ciki ba, to da da yiwuwan nan ɗakin zai zama ɗaya daga cikin ɗakunan da su ɗin da za su yi occupying, dan suna occupying sauran ɗakuna ne na su Ummu Salama da Sauda da Hafsa da Juwairiya da sauransu. Ina fata mun gane wannan ɗakin na Aisha babu wanda ya zauna a cikin shi ne saboda yanzu ya zama makabarta, amma suna da makwabtaka da shi, bayan makwabtaka kuma suna da dangantaka ta jini da mutumin da ke kwance a wurin, shine kakansu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Malam yace wa zakarna an ahmada wa ghayrihi annahu amara man sallama ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama thumma arada an yad'uwa an yansarifa fa yastaqbil al-qiblata, hakanan mun ambata a baya, inji al-imam ibn taymiya daga al-imam ahmad ibn hanbal da waninsa cewa mutumin da yaje bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mushi sallama ya gaishe shi, sannan ya gaishe da abokan manzon Allah guda biyu Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma, sannan mutun yana so yayi addu'a to zai juya ya baiwa kabarin baya ya fuskanci al-qibla, wa kadhalika ankara dhalika ghayru wahidin min al-ulama'i al-mutaqaddimina, yace an samu malamai da dama daga cikin magabata sun yi inkarin mutun ya kalli kabari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a, kamalikin wa ghairihi, kaman maliku da waninsa, wa min almutaakhirina, daga cikin malaman baya mithlu abul wafa, kaman akwai wani mutum mai suna abul wafa'i, shi ma an samu yayi inkarin wannan da abul wafa ibn aqil, wani babban malami ne a cikin hanabila, sannan wa abul faraj ibn aljawzi da abdurrahman ibn aljawzi babban malami shi ma ba hanbali, wa ma ahfad la an sahibin ولا تابع ولا ان امام معروف انه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده, yace sam ni Ibn Taymiya bazan iya tunawa daga wani sahabi ko wani tabi'i ko wani mutum daga cikin malamai sanannu wanda yace mustahabbi ne a nufaci kabarin nan da addu'a ashe ba magana ibn taymiya ce ba shi fara yin ta kuma duk waɗanda suke cewa aje ayi ba sa iya kawo magana daga waɗannan na bayan daga sahabbai ko tabi'ai ko malamai sanannu ma'ana ba su da shi daga Abu Huraira ko Aisha ko Jabiru ko Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas ko Aliyu ko wani makamancin su ba su da shi daga tabi'ai su Sa'idu su ainihin wato Amash su ainihin Makhul su Nafi'u Maula ibn Umara da makamantan su ba su da shi daga waɗannan ba su daga shi daga atba'u tabi'ina ba su da shi daga malamai mashhurai su Maliku su Sauri su ainihin Yahya ibn Sa'id su Abu Hanifa su al-Imam Shafi'i su Ahmad ibn Hanbal su Ishaq dan Rawiya su al-Imam An-Nasa'i Bukhari Muslim ibn Abdul Barri al-Imam Abu Dawud duk waɗannan malamai shahararru ba ka da wani nasi daga gare su akan wannan inma kawai ana cutar da jahili ta hanyar cewa ai kaunar manzon Allah ce kuma cewa ka ai wulakanta manzon Allah ne gaba ce da shi mun ambata a can baya cewa wannan sharri ne dan Ibn Taymiya yana da littafi musamman akan hukuncen ziyara ainihin kabari da Madina wanda ciki ya bayyana abubuwa wanda suke nuna darajtawar shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Ibn Taymiya aikace ya kasance mutumin da ya dauki mataki na ganin cewa wajibi hukuma ta hukunta wani wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har littafi ya rubuta musamman akan haka kaga irin wannan ba ka da yadda zaka yi ka mishi sharri sai dai a cikin jahilai game da cewa baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kamar yadda ƴan bid'a suka saba irin wannan mu sani haka kullun suke irin wannan sharri duk wani abu da suke so su goyi bayan shi sai su samu wani malami wanda dama jahilai suna jin haushin shi saboda an riga an daura musu kyamarsa da gaban shi sai su danganta cewa ai shi kadai ne ta faɗan wannan abu shi kadai ne sai ka ji ƴan dariya suna cewa ai Abubakar kuma shine ya raba kan musulman Najeriya kafin shi ai kan musulman Najeriya a haɗe yake shi kuma jahili saboda dama an riga an sa shi akan gaba da kiyayya Abubakar gumi kuma bai san Abubakar gumi a ilmance ba da haka sai ya ci gaba da tsine mai albarka da jin haushin cewa shi ya raba kan musulman Najeriya wanda kuma Abubakar gumi babu wanda ya kai shi kokarin hada kan musulman Najeriya dan a sanadiyar shi aka yi jama'atu nasarar islam dan hada kan Najeriya a sanadiyar tunanin Abubakar gumi aka kafa ma kungiyar hada kan musulman duniya gaba daya karanta littafin manufata saddauna shine ya aiki da shawara Abubakar gumi ya je bai wa sarkin maka shawarar cewa a kafa kungiyar musulmi ta duniya karkashin haka aka yi rabi'atul alam al-islami kenan ashe Abubakar gumi yayi attempting hada kan musulmin duniya ne ma gaba daya ba na Najeriya ba amma a bangaren sai a dinga mai sharrin cewa shi ya raba kan musulmin Najeriya haka yan bid'a suke haka wannan takaddari na Kano yayi littafi wai yana so ya tabbatar da wai azumin Rajab a ciki sai yake cewa wai Ibn Taymiya ne kawai mutumin da ya fara yin musu cewa azumin Rajab babu kyau Ibn Taymiya ne kawai wanda ga malamai can tun zamanin da can da suka gabaci Ibn Taymiya su al-Imam Tartushi su Ibn Wabbah in ka wuce Ibn Taymiya kuma ka gangaro ga irin su Ibn Hajar halittafi yake da shi musamman akan tabyinul ajabi lima warada min ahadith fadl Rajab risala kankanuwa haka da ta tara dukkanin hadisan wajen guda 36 ya takhrijin su to amma duk sai ya aje waɗannan a gefe sai ya dauko Ibn Taymiya saboda yana jin haushin sa ya tsaya mai a wuya sai ya mashi wannan sharri har ta kai wa yana cewa duk wanda ka ji sunan shi da ibnu wani to munafiki haka yace saboda tsabar wauta irin ta mutumin da ya shiga rigan malamai alhalin ba malami bane saboda neman girma da kokarin sai ya lalata addinin musulunci muna addu'a ubangiji Allah ya tsare mana imanin to irin wannan shine suka yi anan cewa ainihin wato ai Ibn Taymiya shine kadai mutumin da yazo yace kada a je ai ziyarar kabari ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu tun yana rayuwa aka samu malaman da suka tada wannan fitina malamai sufai akai ta rigima akan wannan mas'ala Allah ubangiji ya gafarta ma Ibn Taymiya da sauran malaman sunna na'am sai ce wala ruwiya wala rawa ahadun min zalika shay'an babu wanda ya ruwaito irin wannan karatu la anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an sahabati wala an ahadin min al-a'immatil ma'rufina sam babu riwaya akan haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu riwaya akan haka daga sahabbai babu riwaya akan haka daga malamai limaman musulunci sanannu wa qad sannafa an-nasu fi du'a'i wa awqatihi wa amkinati yace kuma an samu malaman da suka yi rubuce-rubuce game da addu'a a cikin sunna wa awqatihi da lokutan yin addu'a wa amkinatihi da wuraren yin addu'a wa zakaru fihi al-athara wadannan malamai suka ambaci hadisai game da falala da hukunci da tsare-tsaren addu'a da lafuzza fama zakara ahadun minhum fi fadli du'ai inda shay'in min al-qubur harfan wahida fi'ala a cikin su ban san wani wanda ya kawo wata zance wata kalma kwaya daya da ke nuna falalan yin addu'a a wajen kabari ba a iya sani na ban sani ban jibin tamiya fa kaifa yajuzu wal halu hadhihi to ya za a yi a ce a irin wannan yanayi wal halu hadhihi al hal saboda lafazin al hal muannas ne ma'anawi da haka ba za a ce wal halu hadha ba zaka ji yayi kama da gwaranci ko wal halu hadhi a irin wacan nan yanayi kenan za a ce saboda al hal lafazi ne muannas a larabci amin ma'anawiyan duk da yake muzakkar ne lafzan kaman yadu hadhihi yadu usmana ba a cewa hadha yadu wannan sai dai larabci ne yan islamiya haka da sauransu amma larabci mai kyau yadu muannas ce duk da bata da ta'un bata da alhamza mamduda ko maqsura wanda sune asalin alamomin ta'anifi to ana samun alfazu wanda suke muannasa amma ba su da alamar ta'anifi wadannan suna daga cikin sama'iyat kaman zainabu da maryamu to haka yadu da halu duka wadannan sunaye ne na mata ina fata mun fahimci wannan da ko kuma sunayen da zaka ga su ma na maza ne amma kuma suna da ta'un tare da su suna da ta'un a tare da su alamar matantaka irin muawiyat da hamzatu da ainihin abdatu da ire-iren da ubaidatu suna nan da yawa haka wasu in zamani yayi tsawo ma sai kaga sun koma kawai sunaye ne waɗanda suke ba a saka maza su yanzu da wuya ka ji sunan namiji ubaidatu dan sai yara shi ta mai dariya a makaranta akwai yaran ma da ya taba tambaya na haka yace ya akai muawiyatu yake da ta'u kuma gashi sunan namiji ne kaga irin waɗannan yara ne yanzu masu shegen tambaya sai su sa yaro ya ji ta tana mai suna baya son wannan suna so amma haka ne da ana sawa namiji suna asma'u da akwai malamin imamu malik sunan shi kenan asma'u bin juwairiya malam asma'u dan zuwaira sunan shi asma'u sunan maman shi baban shi zuwaira wane mutum to zamani ne yabo da haka ko to a cikin waɗannan littattafai na addu'a malam yace babu inda aka ambaci haka an yakuna indaha ajwabu wa afdalu ya za a ce ma wai bayan babu littafin da ya kawo falala addu'a a kabari sannan kuma a ce wai yanzu wasu suna cewa yin addu'ar ma a kabari yafi dacewa kuma yafi falala wassalafu tunkiruhu wa la ta'rifu alhalin salaf suna inkarin wannan kuma basu san shi addinin su ba watanha anhu salaf suna hani game da haka wala ta'muru bihi ba sa umarni da haka ishara izuwa ga littafai waɗanda suke wato littafan addu'a na malaman salaf akwai littafai da dama da malaman salaf suka yi na addu'a misali akwai littafin kitabud du'a na al-imam abul qasim at-tabarani mai littafin al-ma'ajim ath-thalatha kitabud du'a mujalladi guda haka akwai littafin at-targhib fi ad-du'a na abdul ghani al-maqdisi abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi yana da littafi at-targhib fi ad-du'a sannan akwai al-imam ibn fadlillah ad-dibbi wanda ya rasu hijira da shekara 196 wani abin nan ne aboki ne na karatu ga al-imam malik shi ma da kitabud du'a mujalladi guda sannan akwai al-imam abul husayn al-muhamil shi ma yana da addu'a shi wannan ya rayu ne a karni na 4 ya rasu hijira da shekara 330 sannan baya ga shi akwai babuka da zaka samu a cikin littafan sunna na kitabud du'a a cikin sunan ta al-imam Abu Dawud sunan ta al-imam Ibn Majah a cikin musadrak na al-imam al-Hakim sannan littafai na baya irin kitabul azkar na al-imam An-Nawawi littafin al-kalimu at-tayyib na shi Ibn Taymiyyah din littafin al-wabil sayyib min al-kalimu at-tayyib na Ibn al-Qayyim da tattafai ire-iren waɗannan jama'a wanda suke magana akan addu'a al-imamu ash-Shawkani shi ma yayi da tattafai da suke magana akan hukuncin addu'a falalatta nau'o'in zikiri lokutan da ya kamata a yi su wuraren da ya kamata a yi su irin ladan da ke ciki da roman da ke ciki da abin da ke ciki na watin bala'in da ke tare da wanda ya daina yin addu'a duk malaman nan sun tattauna akan haka tun daga waɗancan na baya masu kawowa da isnadi da waɗannan kuma na baya baya waɗancan na farko da na baya waɗanda suke ainihin nakaltowa daga malaman farko to su yake ishara akan cewa dukkanin waɗannan rubuce rubuce da ire-iren su ko babu wani daga cikin malaman wanda yazo da cewa a wuraren da ake addu'a bayan ya ambaci misali multazam a Ka'aba kenan ya ambaci Mash'arul Haram a ainihin masha'ir na aikin haji ya ambaci jamarat suna ambatan inda mutum ya zama cikin ittirari tsakiyar dare lokacin ainihin kiran sallar magariba halin tafiya sanda ruwan sama ke zuba sanda mutum ya shiga cikin wani kunci da makamantan abubuwa ire-iren wannan wanda suke sananu ne a cikin ilimi amma ba za ka ji wani ya ce da kuma sanda ka je kabarin wani bawan Allah ba ko kuma sanda ka je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu malamin da ya ambaci wannan na ba ta fahimci wannan babu kwata-kwata babu to ya za ya ce ya zama addini haka kenan malaman da ba su san shi a matsayin addini ba to har kullun kuma wannan ita ce ka'ida in dai ana son addini ya gyaru to a dinga dauko shi daga malaman da din nan kuma na nufin zamanin annabi alayhi salatu wassalam zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin atba'ut tabi'ina to iya nan shine da duk abin da ya wuce nan to za a karba ne kawai in ya dace da abin da yake kafin wannan lokacin na'am yace gaskiya ne sara min nahwil mi'ati thalitha yujadu mutafarriqan fi kalami ba'din nas yace gaskiya ne daga baya bayan shekara ta 300 da hijira an samu wasu zantuttuka na wasu malamai a wurare daban-daban fulanun suka ji ana bada labari wani turjal ijabatu inda kabri gaskiya ne an samu wasu rubuta amma bayan wucewa waɗancan zamunna masu falala suka ji an ce wani kaza ana sa ran samun biyan bukata ta addu'a in an je an yi a kabarin sa wa fulanun yud'a inda kabri wani kaza ana yin addu'a a kabarin sa wa nahwi zalika kuma makamancin wannan kamar yadda zaka samu a cikin littafin tarihi irin ainihin wato littafin siyaru alamin nubala at-tarikh na al-imam az-zahabi tarikh al-islam littafin ainihin wato tarihi na al-imam abdurrahman ibn al-jawzi wato ainihin wato al-muntazam kenan fi tarikh al-muluki wal-umam littafin tarihi na al-imam at-tabari na al-imam ainihin wato ibn al-asir al-jazari da makamantan su idan kana karanta su sai ka zo tarihin wani mutum sai ka ji an ce waddu'a'u inda qabrihi mustajabu wannan yana daga cikin abinda malamai suka ga laifin al-imam az-zahabi akai Allah ya gafarta mishi cewa sanin da akai wa zahabi wanda baya numfasawa wajen raddi ga duk wani mas'ala ko wata mas'ala wanda bai daidaita ba zahabi ba yi da ainihin wato sassauci wajen raddi gare ta a cikin tarihi da yake rubutawa da ya zo kan wata magana sai ya tsaya ce qult ni ko sai na ce wannan magana kaza ce zai kyari magana amma ba a samu wuri daya a cikin siru alamin nubala ko littafin shi inda ya faɗi irin wannan magana yake da ita ba in ya ce waddu'a inda kabari mustajabun kawai sai ya wuce abin su ishara akan kamar ka ce shi ma ya yarda da irin wannan abu bal adha min hadha wa amar akwai inda a kaikaice yayi kokarin yayi raddin waɗannan mangaru na ibn taymiya a cikin siru alamin nubala a cikin tarihin wani daga cikin malamai da ya ambaci cewa an yi wasu rigingimu game da hukuncin yin addu'a a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi wasu maganganu da suke nuna shauki da kokarin cewa to ai mu musulmi kaunar manzon Allah take sa mu je kabarin shi har mu yi addu'a manzon Allah da muka so ina ma da mun ganshi mun taba hannunsa mun gaisa da shi mun sumbanci ainihin hannunsa yadda sahabbai suka mura kawai sai a ce ba za mu je kabari mai addu'a kabarin shi ba yace an samu wani babban malami a zamanin mu ana tarikiti da shi akan wannan bai ambaci suna ba mu to wannan sai wasu suke ganin da ibn taymiya yake ina fata mun gane duk da malamin shi ne fa amma anan shauki ne ya ɗebe shi kuma kuskure ne Allah ya gafarta mai akwai malami da ya littafi musamman mai suna aqidatul imam az-zahabi ya tattauna akan wani malami ne mu'asiri mutumin kasar makka ya tattauna dalla dalla akan waɗannan masail din yana daga cikin inda ya samu imam az-zahabi da ainihin tuntube Allah ya gafarta mai to ire-iren waɗannan maganganu malam yace da gaske ne ana jin su a bakunan malaman tarihi suna bada labari amma ba wai da sunan addini ba da sunan labari da aka hakaito wal inkaru ala man yaqulu wa ya'muru bihi ka'inan man kana kuma an samu wasu malaman sun ruwaito cewa an yi inkari ma ga wanda ya faɗa haka ko ya aikata haka ko ya bada umarni da haka kowaye fa inna ahsana ahwali dan wanda yace ayi haka mafi kyan halin da za a ce ya samu kanshi a ciki an yakuna mujtahidan fi hadhihi almas'alati aw muqallidan ko dai ya zama malami ne yayi kokari ne nashi na malanta a wajen kuma sai ya zama janabahu sawab ya kuskura gaskiya aw muqallidan ko ya zama ba malami bane yana goyen yana bin magana wani malami ne nashi wani malami ne da yi ijtihadin shi kuma yana bin malamin sai bi malamin akan wannan fa ya'fu Allahu an irin wannan ana fata Allah ya gafarta mishi amma anna hadha alladhi qala amma kawai kace saboda wani malami ya fada irin wannan magana yaqtadi istihbab zalika kace wannan yana hukunta abin mustahabi ne fala sam wannan ba za a yadda ba bal qad yuqalu za a iya cewa ma hadha min jinsi qawli ba'din nas wannan yana daga cikin irin maganar wasu mutane da suke cewa almakanul fullani yaqbalu an-nazar wuri kaza yana karban alwashi ma'ana in kai alwashi ma wurin zaka ga bukata ta biya wal mawdi'ul fullani yunzuru lahu wuri kaza ana yin alwashi da shi wayu'ainuna aynan suna ainihin wayu'ayyinuna aynan sai su ayyana wani wuri da yake bubbugo da ruwa au bi'ran ko wata rijiya au shajaratan ko wata bishiya au magharatan ko wani kogo au hajaran ko wani dutse au ghaira zalika min al-awsan ko wani gunki wanda ya wannance waɗannan abubuwa su ce ai ana biyan bukata an kai bakance a wurin ko kai yanka a wurin wanda wannan shirka ne fa kama la yakunu mithlu hadha al-qawl umdatan fi ad-din kamar yanda wanda ya faɗi irin wannan magana cewa ana yi ma kogo ko dutse ko bishiya ko idan ruwa ko makamancin haka alwashi kaga wannan magana ai ba za a karba ba addini ko fa kadhalikal qawlul awwal haka waccan magana ma game da cewa ana abiyan bukata a kabari kaza ita ma ba za a karba ba ibn timiya yace wa balagani wa lam yablughuni ila sa'a an ahadin min as-salafi rukhsatun fi dhalika kuma da dai har yanzu da nake magana inji ibn timiya ban samu wata magana daga wani malami cikin magabata da ya bada sassauci akan yin haka ba illa ma rawa ibn abi dunya in banda abinda ibn abi dunya ya ruwaito fi kitabul qubur al-tafin shi na al-qubur ibn abi dunya shine abdullah ibn muhammad ibn ubaidillah al-qurashi wani bararran bawa ne ga mawali ne na bani umayya mutumin kasar bagdaza sananan malami mashhuri mai littafai da yawa akwai littafin shi da aka tattara a wuri guda mawsu'atu ibn abi dunya da tafayin sun fi guda 100 kala daban-daban kitabul quburi kitabu man takallama ba'da al-maut kitabu tawbati kitabu kaza da tafayin na wa'azi da kusantar da mutane zuwa ga Allah da tsoratar da su game da biye wa duniya da makamantan su akan talauci akan haramcin ƙarya haramcin zina haramcin giba haramcin fira ta banza magana akan labarin kabari labarin rayuwa a bayan mutuwa labarin siradi da makamantan su littafai ne kanana haka daban-daban da kawo sama alabaran nan zaka ganshi sunan shi mawsu'atu ibn abi dunya ibn abi dunya ya rayu a cikin karni na ainihin wato biyu zuwa karni na uku ya rasu a hijira shekara 281 insha Allah Allah ubangiji ya ainihin gafarta mishi to shine a cikin littafin nashi mai suna kitabul quburi ya ruwaito bi isnadihi an muhammad ibn isma'il ibn abi fudaykin qala muhammad ibn isma'il ibn abi fudayk wanda muka ambata a baya wanda cewa malami ne daga cikin malamai wanda yake saduqun kuma dukkanin a'immatus sitta sun yi riwaya daga gare shi ya rasu a hijara shekara 200 daidai to daga gare shi kala akhbarani Sulaiman ibn Yazid al-Ka'bi yace Sulaiman dan Yazid al-Ka'bi ne ya bani riwaya Sulaiman ibn Yazid al-Khuzai abu al-Musanna kenan wanda ɗaya ne shi ma daga cikin malamai masu riwaya amma yana da rauni malamai ba sa karbar riwayar sa kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana a cikin littafin Tahdhibu at-Tahdhib da kuma littafin Taqribu at-Taqrib Taqribu at-Tahdhib ba a karbar riwayar sa haka wannan isnadi ne mai rauni insha Allah daga Anas dan Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yace manzon Allah yace man zarani bil madinati muhtasiban wanda ainihin wato ya ziyarce ni a Madina muhtasiban yana mai neman lada kuntu lahu shafi'an wa shahidan yawmal qiyama zan zama mai sheda akan cewa ya aikata wannan aiki sannan kuma zan zama wato mai ceton shi a ranar alqiyama wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne da'ifi malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mai a cikin littafin shi silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fil umma alamba ta 4500 da lamba 98 ya tabbatar da ainihin wato raunin wannan riwaya qala ibn abi fudaykin wa akhbarani umar ibn hafs an ibn abi mulayka sai kare cewa kuma ibn abi mulayka ya bani labari kana ya kuri yana cewa man ahabba an ya kuma wujahan nabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake so ya wayi gari ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to faliya amal alqindila to sai yayi kokari ya kera alqindil alqindil kamar yadda abin nan al-Imam Badruddin al-Aini ya fassara a cikin tabin shi mai suna ma'anil akhbari fi sharhi asani fudayk amin kai lafazin fudayk haka ake karanta shi da ainihin wato abin nan wazini na tasgiri shine malam Badruddin al-Aini ya fassara ma'anarsa cewa shine auduga wadda aka riga aka tace ta aka cire dattinta da anguriyarta shine min fadaka yafdaku fa huwa fadikun mai aikin cire audugan da kuma fudaykun ala wazni fu'ail dan kankanin kenan akwai littafi da Badruddin al-Aini mai sharhin Bukhari yayi ya sa mai suna ma'anil akhyar maghanil akhyar fi sharhi asami rijal al-athar yana sharhin ma'anoni wasu sunaye na malaman hadisi a cike bayyana wannan ina fata mun gane Ibn Abi Fudayk ya ci gaba da cewa Ibn Abi Mulayka wato abin nan kenan Ubaydillah ibn Abdullah dan Ubaydillah dan Abi Mulayka ya ce da shi ya kasance yana cewa wanda yake so ya tashi ya ga fuskar shiga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama to ya kokari ya kera lagwani shine alqindil fitila mai lagwani fayaj'alu yaje ya sanya wannan lagwanin fi allazi fil qiblati inda ra'asil qabri ala rasi yaje ya kunna wuta ma wannan lagwani da yake jikin fitila wanda take kusa da kabarin kusa da kan manzon Allah a wajen kabarin shi wannan riwaya al-qadhi iyad ya ambace ta a cikin ashfa qala ibn abi fudayk sai ibn abi fudayk yace wa sami'tu ba'da man adraktu yaqulu naji wasu daga cikin mutanen da na riska suna cewa balagana annahu man waqafa inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iske mu cewa wanda ya je ya tsaya a gurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fatala hadhihi al-ayata ya karanta fadin Allah da Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna wa manzon Allah salati fa qala sa'annan sai yayi salatin yace sallallahu alayka ya muhammad Allah ya maka tsira da aminci ya kai annabi muhammadu hatta ya qula ha 70 marra mutun ya dinga fadan wannan aya yana fadan salatin har su 70 nadahu malakun wani mala'ika zai kira shi yace da shi sallallahu alayka ya fulan Allah ubangijinka ya maka salati kai ma walam tasqut lahu haja daga wannan lokacin duk mutumin da ya yi irin wannan to ba wata bukata shi da zai nema sai ta zama tabiya wannan ma yana cikin littafin ash-shifa ta al-imam al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi Allah ya gafarta mishi fa hadhihi al-athar min ibn abi fudaykin qad yuqalu yace waɗannan nassoshi da ibn abi fudaykin ya kawo a cikin maganganunsa za a iya cewa fihi istihbabu qasdi ad-du'a inda al-qabri wasu za su iya cewa waɗannan hujjoji ne game da mustahabbancin nufatar addu'a a wurin kabar yace wala hujjata fihi liwujuhi sam wannan ba hujja bane saboda fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko anna ibn abi fudayk rawa hadha am majhul ibn abi fudayk ya ruwaito wannan magana daga wani yace balagani samitu ba'da man adraktu haka yace kaga wannan majhul al-ayn ne wanda ba ambata ba mubhami ne wa zakara dhalika al-majhul annahu balagun amma la yu'raf kaga ya ambaci wannan majhulin a matsayin balagat daga wanda ba sani ba wa mislu hadha la yathbutu bihi shay'un aslan irin wannan sam ba a iya tabbatar da wani labari game da shi sam mafi yawan labaran da muke ji da muke tabbatarwa kuma da irin waɗannan an ce kaci ne kawai an ce wani ya ce wani ya ga kaza ko ai na gani a Facebook ko ai wani ya mun posting akan account ina na Twitter na gani ko wani ya share mun akan WhatsApp ko na wuce kawai na ji ana fada duka surutu ne zaka ga babu isnadi tabbatacci an ce wata yarinya ta ce wai ta ga annabi wai ya ce mata a sharuwan rije gidansu waye wanda ya ce ya ji ta ce din ba a san garinsu ba ba a san aina yake ba ba a san wane iri bane shi sai a ce a Kano ne a Kano a wace anguwa yake me ya cikakken sunan shi waye mahaifin shi waye malaman shi me ya halinsa na kirki ko na banza duk ba a san wannan ba kaga bai da za a karbi riwaya kwata-kwata amma kuma irin shi ne yanzu ake ta yadawa a duniya shine abinda manzon Allah kuma ya hana karar hadisi da yace Allah ya hane ku daga kila wa qala an ce sun ce kila an ce wa qala kuma wane ya ce wani abin mamaki yanzu har wani shiri ya ake a wani gidan radio sunan shi kenan an ce kace ko mutane suna ganin wannan shiri a matsayin wani shiri da ba sa so su yi misal din shi saboda jin ƙarya da suka saba hukunan su da shi da jin batanci da jin maganganu na banza idan ma mutum ya kuskure bai ji ba to zai tara na gaba ko maimaitawa ko ya tafi neman riwaya da isnadi nazil shine waye wanda ya ji wani ko kaji shiri kaza kaga yanzu yana neman shi da isnadi nazil kenan wallahi jama'a duk wannan bata wa kai lokaci saboda abu na farko dai ba shi daga cikin tarbiyyar musulunci cin mutuncin mutane ba shi daga ciki to kuma yan jarida su yanzu abinda suka mai da shi watin hanyar cin abinci su kenan sabanin abinda aka sani da kawo labarai da abubuwan da za su ƙari mutane a addini da rayuwa da wayewa kai amma yanzu ko kun san cewa yan jarida sukan je su nemo wani mara kunya ko wani fitsararre wanda bai san mutuncin kowa ba su sai bakin shi su bashi kuɗi dan ya shiga gidan radio musamman a Kano waɗannan FM na Kano abinda suke kenan sai su kira wani shedani in kwana biyu aka ji shuru haka kamar an zauna lafiya sai a kira wani shedani ya zo ya shiga radio sai ya wani mutum batanci to da zaran yayi wannan batancin shi ko mutumin yana da nashi masalih din na siyasa kuma yana da magoya bayan shi da yan jam'iyyarsa da yan tafarkin sa ko ya zama shi da kanshi ya ɗebi kuɗi ya ba su zo su biya su shiga su ma su rama mishi ko kuma su da kansu a ƙashin kansu don ƙara neman shiga a wurin shi washe gari sai ka ji su ma sun dare gidan rediyon da cewa ai mun ji abin da wane ya faɗa shi su ma su mai sharri shi wane ya isa ya faɗi magana shi da asalin uban shi kaza ne shi da asalin gidansu kaza ne shi da wanan ma da yake tare da shi sai da ya cuce shi akan kaza duka ƙazafi da sharri da ƙarya da tonan asiri gobe su ma 'yan wancan ɓangaren sai su sake dawowa ko kuma wani ɓangare na uku su zo su ce to ai an ganku a ranar ku da shi ai kaza 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 in ana haka su yanzu masu gidan jaridan suna generating income ma kamfanin su sannan suna generating traffic da haka za su samu ainihin higher index idan an zo ranking kawai abinda suka mai da mutane kenan sun mai da mutane kawai wasu 'yan wasan ƙwallo a buga nan a buga can to duk wannan jama'a ya saba wa tarbiyyar addini cin mutuncin mutum batanci ga shuwagabanni lalata al'amarin zaman lafiya na al'umma da sauransu tun farko kenan ya saba sannan kuma galibin maganganun da ake faɗa ƙarya ne kuma koda gaskiya ne a ina ka samu dalilin idan wani yayi barna kazo kana yayatawa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son bayyana mummunan al'amari sai man zulima malamai suka ce man zulima ma'ana wanda an cutar da shi yazo neman haƙƙe shi a gun shugaba ko alƙali to kaga anan dole ya faɗi abin da aka mishi na kazafi ko batanci amma ba wai man zulima ma'anar shi in dai kai aka wa batanci kaje kana yayata cewa ai wane ya mun batanci kaza ba sai dai kaje ka faɗa gun da zaba yan maka haƙƙin kan ba zaka yi hakuri ba shine ma'anar man zulima kaga duk ba haka mutane suke ba to hasali dama aiki ma da irin wannan riwayar ba addinin Allah bane sune irin wannan riwayoyin riwayoyin mubahamai riwayoyin wanda ba a sani ba yanzu nan kana zaune sai a maka message a ce ga wata addu'a wani ne yana bacci a masallacin manzon Allah ya mafarkin ya ganta kuma annabi ya ce mishi lalle lalle wannan addu'a ya tura ta mawayoyin mutane 11 in ya bari aka kwana bai tura ba zai haukaci kuma duk wanda ya gani shi ma ya tura in ba haka ba shi ma zai haukaci wani dan sanda ma a shagamu an tura mishi ya faɗi maganar banza yanzu yana can ya haukaci ko wata yarinya a karaye ita ma haka ya faru da ita kaga duk wannan jama'a shashanci sai ga nan da nan mutane suna ta forwarding suna ta forwarding saboda tsoro ba su yarda da Allah ba rashin yarda da Allah ne jama'a amma sun yarda da maganganun banza maganar da Allah ya faɗa a Alkur'ani cewa kaza ba su yarda ba suna da shakku amma maganar da yanzu wani majhuli ya faɗa sun yarda da ita alal aini war ra's sun yarda da ita kalla da kyau ka gani me yasa in aka ce yi bismillah ka kama mana macijin nan zaka ce halaga ta malam maciji kuma ai wannan sai dai a nemo me yake ce musu ma su kama maciji gardi sai dai a nemo gardi halaga ta malam amma sai boka ya je ya sa wani katam alhaji a cikin daki mai datti a gidan shi ya boye shi cikin duhu duk asuba ya kawo mishi wani concussion ya ce ka sha bai san me ya hada ba ya mishi wanka da fitsarin doki ya yadda kuma a yanka rago ta keya a kwara mai jinin duka yadda sana ce kaje kawai alhaji ba komai duk wannan kudin da kace shikenan sai kuma ya fito da confidence cewa wannan abin yayi da haka kuma sai kudin su cinyu saboda me saboda yaqinin da yake da shi da boka amma ba idan yaqini da bismillah cewa tana da kariya ko mun gane jama'a to har a cikin ustazai da ahlus sunna in mutum ya ce malam kaman addu'a to kace to Allah ya biya maka bukatarka sai ya ga wannan ba addu'a bace dole sai in ka ce to shikenan za a tashi cikin dare za a yi maka addu'a kai ni da kai mu zo mu kwana ko kuma za a ba almajirai a raba musu alqur'ani su sauke kamar yadda muka wannan magana a kwanakin baya ina ne aka samu makarantar Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Mas'ud makarantar qur'ani cewa ga wani alhajin birni ya kawo musu aikin sauke qur'ani ina ka taba samu haka babu to kenan duk da yadda mutane suke ganin cewa wannan abu ne mai kyau bane ko mun ganin kanin da mutanen baya suke wa abu in dai mutanen farko ba su ga ken shi ba ko to in dai addini ne bai da kyau mu san wannan amma kaga yanzu ahlus sunna suna yin wannan ahlus sunna suna a san kwangila ta sauke wa yan siyasa da attajirai da matan aure masu kyamar kishiya masu san mallake miji suna san kwangila suke musu alqur'ani alagaba ta malam wallahi dama miji ne na ji labarin akwai wata shedaniyar bazawara ta makale mishi wallahi ni kuma bana kaunarta saboda ba mutum ne kirki bace shine zo amon addu'a me kuma malam ya fara mata wa'azi sai kaje ce to shikenan za a ba almajirai za su yi sauka almajirai 60 kowane daya 2000 da haka 1000 nawa kenan 120 sai ta ba malam check ko kuma ta mai e-transaction sannan shi kuma nashi na obasiya wanda zai kula da saukewa ko shi kuma a kawo kaji a kawo atamfa da shadda da wayi duk a hada mishi shikenan sai ta koma ta kwanta da baya kuma na rantsi da Allah ba ma a sauke na rantsi da Allah jama'a waɗannan da ke cewa a yi rubutu mun yi magana nan da wani gardi yake gaya mun cewa sanda suke almajiranci a kano ana kawo malamin su irin wannan ayyuka idan ayyukan suka yi yawa sai ce kawai a dauko tawada sai an cika jarka da ruwa sai a dauki kawai gwangwani guda na tawada a wannan gwangwani guda kawai sai a zuba a ciki kawai a jijjiga shikenan sai a aji kawai nikotin ne kawai ba ka sha
shi yasa bayan shekaru sai a ce hantarka ta lalace, ba ma rubutun bane aka wanke kwata kwata, amma saboda yaqini da mutum yake da shi sai ya ga ya mai aiki, saboda Allah ya riga ya kaddara hakan za ta faru, kuma Allah ya yi nufin ya jarabce ka da wannan wahala. Shine in baka kashe dukiyarka ta hanyar alkhairi ba, ka kashe ta ta banza, kamar yadda in baka kashe lokacinka a aikin alkhairi ba ko, ka kashe shi a aikin banza, in baka kashe kuruciyarka a aikin alkhairi ba, ka kashe ta a aikin banza. Yanzu misali da safan nan, yanzu wasu suna nan almajirai ne, suna ta musaffa, suna ta hadda alqur'ani, suna ta muraja'a, wasu dalibai ne suna nan ta koyon karatu, wasu suna nan ta sana'a, suna neman kare mutuncin kansu da iyalansu. Amma yanzu da muke magana din nan ba weekend bane, wani na nan yana kallon series ne na TV kawai, zai kunna TV yayi ta kallon TV daga yanzu din nan da safiya ala madaris sa'a har la'asar, wani ko sallah ba zai akan lokaci ba, kaga ya bata lokacin shi a banza. Wani dauki kudin shi sadaka, wanda bai dauki kudin shi wannan sadaka ba, to zai dauka kai kai bokai su cinye mishi kudi, kuma su cinye mai imani. Kuma haka in ma dai alheri zaka yi da abinda Allah ya baka na lokaci da dukiya da rayuwarka, ko kuma kai na banza, ko da baka yi na banzan ba fa, in dai baka yi alheri ba ma'anar shi kai na banza, kadara baka zuwa gumboka kuma baka yi alkhairi, kaga kai lafi da iri wala tin nafir kai nan ko, amma dai zaka mutu zaka ba dukiya ko, me zai faru da ita? Magara za su kace kace da ita, ko mun yawanta ka bata shekara 5, ka bata shekara 5 za a waye gari babu ko kwandala, Allah lata ta an yi dai dai da ita. Wani ma wallahi kafin a je a rufe shi a makabarta, an riga an fara tsara yadda za a yi da dukiya. Wani daga cikin yayan ya hanga, ko wata daga cikin matan ta hanga, to gida da ke GRA anguwa kaza, gaskiya ina son wannan gidan, sai ta duba a cikin malaman nan wane ne wanda take sara, yana da ta cewa akan rabon gadon nan, sai ta alaga ta malam dama na kira ka ne ne maka ta'aziyya, to ai ta'aziyya duka ta muce, Allah ya ji kan Alhaji malam, zaka ga dai na matsa maka alaga ta malam, wallahi akwai wani gida ne a wuri kaza zan so a ce ya fada cikin gadon yayana, eh duk abin da za a yi malam ya fada insha Allah kaka ji komai, ni kuma zan maka ihsani. Kaga ta yi rijistar kanta a cikin magudin gado kenan tun farko, kai kuma kana can mahala baka gama amsa tambayoyi ba. Yes, so gara tun wuri kai aikin alkhairi dukiyarka, alherin Allah ya kai ga malam Albani namu, Allah ya gafarta mishi, har kullum ba za mu gushe muna misali da shi a cikin mutane waɗanda suka fahimci ma'anar dukiya. Kar ka ɗauka a matsayin malami kawai, a matsayin mutum wanda ya fahimci ma'anar yadda ake murar dukiya, ya aiki irin yadda aka saba ji a zamanin magabata, ba irin da aka saba gani a wannan lokacin ba, har ya zama mutane suna mishi kallon wawa ko mahaukaci ko wanda bai san mutuncin dukiya ba, alhalin su ne wawaye, su ne mahaukata, kuma su ne ba su san mutuncin dukiya ba. Malami ya mutu a je a ga kuɗi a account ɗin shi miliyan 150, miliyan 500 a account ɗin malami, a raba wa mata da ƴaƴa da sauran zuriyar shi gado. Wata matan ma ita ta auri wani ɗan duniya mai gashi haka a gaba, ta sai mishi sabuwar mota da kuɗin malamin, kamar yadda Ayyu Naman yake cewa dukiyarku a tattara ta kaf, a raba wa iya da mata, sanda ko kaka tattara ta ba kasan tsuguro ka zauna, yanzu ka zama ba da kokobo ba, dukiyar da ka tattara sanda kake kokarin tara ta ba kasan ma ka huta, ka wuce yanzu an raba ma iya da mata, su kuma mata dama sun gama kukan su gama ta kaba su masha Allah, shikenan sai wani ya zo kuma ya kara sakin mata fuska ya mata zance mai dadi, shikenan sai ta manta da wancan wanda yake fi adadil mauta wa jana adda kifata kenan dama ahya'an wa amwata. Yanzu wancan miji ya riga sai kaga ta dauki kudinka da ka tara da wahala, ta sai mishi gado, ta sai mai katifa, ta sai mai sababbin kwanuka, ba zai ci abinci a kwanan da ka ci ba, ba zai kwanta a katifa da ka kwanta ba, ba za ta ganshi, ba zai bata yadda ya ganta a cikin kayan da ka saka ta gani ba, kayan da saka ka gani ba, duk wannan sun tsufa sun mutu tare da mutuwarka, shikenan kawai al'amarinka ya lalace. To ya kamata mutane su shiga taitayin su, su kokari su yi aikin alkhairin da za su mora bayan mutuwarsu. Ka'ida ita ce kamar yadda malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake faɗa, duk wani abu da ka ci moriyarsa dan kanka a duniya, to shine wanda kai asara, wanda kuma ka bari wasu suka mora to shine wanda ka mura. Ya cire wannan daga hadisin nan na tarihin yanka rago da manzo Allah ya yanka, yayin da aka tarbar da nama sura sai ya tsoka kwaya daya da ya shigo gida, sai Aisha take cewa duk mun yi asaran naman, kaga wanda muka samu. Sai ya ce a wannan shine wanda muka yi asara, duka sauran shine wanda muka mura. Zaka duk abin da ka bari wasu suka samu daga cikin abin da Allah ya saka wato maye akai, wannan shine asalin abin da ka mura. Musamman ya zama wanda suka mura din mutanen da shari'a ta hukunta a kula da su wajen bukata, marayu da mata da ƴaƴa da matalauta da marasa galihu da sauran talakawan gari, sai ka saryar da jin dadin ka na duniya dan su su samu, to wannan shine abin da zai amfane ka. Wanda ko duk ka sanya a jikinka ko ka ci ko kasha, to wannan sunan shi asara. Ya zama tsumma ko ya zama kashi ko ya zama fitsari ko ya gina jikinka, in alkhairi ne shikenan, in ba alkhairi bane ya gina wa wuta. Duk naman da ya tsira daga ainihin haramun fannaru aula bi, amma kaga mafi yawan mutane ba sa ganin wannan saboda isar na duniya da daukan cewa duniyan nan ita ce kawai karke. Har ma kamar da Allah yake fada wato mutum saboda abin da ya tara na dukiya ya sabu anna malahu akhlada, har mutum yana tunanin kamar dukiyarsa za ta wanzar da shi, babu mutuwa ma ba. Kai in ma fa ya mutu to babu matsala. Ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'ima, shi babu ma alkiyama kwata kwata. Kai in ma ta yi wala irjitu ila rabbi al'ajrin khairan minha munqalaba. In ka lura mafi yawan mutanen duniya yanzu akan wannan falsafa suke rayuwa. Illa man asama Allah wa aqallu min alqalil ma hu, Allah ka tsare mu. A daga ta jama'a haka mutane suke yadda da yaqini na abinda bokaye suke fada, su gaza yin yaqini akan abinda Allah ya fada, shi yasa suke samun kansu a cikin irin wannan yanayi ta hanyar dauko maganganu daga majhulai da kuma tabbatar da su ala hisabi abinda yake tabbatacce a shari'a. Yace wa huwa laysa huwa min at-tabi'ina wala min tabi wala min tabi'ihim al-mashahir, wala na mutane ba su daga cikin tabi'ai ko kuma atba'u at-tabi'ina mashhurai, hatta yuqala balantana a ce kad kana hadha ma'rufan fil quruni thalathati, kafin a ce wannan abu ne sananne a cikin karnoni guda uku nan sananu. Wa hasbuka anna ahlal ilmi bil madiyati al-mu'tamidina lam yanqulu shay'an min dhalika, ya ishe ka cewa malaman addinin musulunci sananu a Madina ba su cirato komai daga wannan ba. Wa mimma yudaifuhu, daga cikin abin da ke kara raunin wannan magana, annahu qad sabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, cewa ya tabbata daga manzon Allah yana cewa man salla alayya marratan sallallahu alaihi asharan, wanda ya mun salati su daya Allah zai mishi goma. Al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Fa kaifa yakunu man salla alayhi 70 marratan jazaohu an yusalli alayhi malakun min al-mala'ika, to ya bai a ce wanda yayi su 70 a ce sakamakon shi mala'ika ne zai mai salati ba Allah ba ma. Wa ahadithuhu al-mutaqaddima tubayyinu anna salata wa salam alayhi tablughuhu anil ba'id wal qarib, alhalin kuma hadisi da suka zo a can baya sun bayyana cewa salatin da ake manzon Allah daga manisanci kuma kusanci zuwa ga inda yake kwance tana iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda mai salatin yake. Wasani fuska ta biyu, anna hadha inma yaqtadi istihbabu du'a liz zairi fi dhimni ziyara, wannan ko ya tabbata ma zai nuna cewa mustahabi ne ga wanda ya taho ziyarar masallacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin, to sai ya addu'a cikin addu'o'in sa, kama zakara ulama udhalika fi manasikil hajj, kamar yadda muka ji malamai sun ambaci haka game da ainihin ibadun aikin haji. Walaysa hadha mas'alatana, wannan ba shine mas'alar da ake bincike akan ta ba. Fa inna qad qaddamna anna man zara ziyaratan mashru'a, dan mun gabatar a baya cewa wanda da yayi ziyara irin wanda shari'a ta tabbatar, wada asi dimniha, yayi addu'a a cikin ziyarar tashi, lam yukrah hadha, cewa wannan ba mun kyama bane, kama zakarahu ba'dul ulama, kamar yadda wasu malamai suka ambata ainihin wato wasu malamai sun ambaci wannan ma'a ma fi zalika minan niza, tare da abin da ke cikin haka na sabani ma annal manqula an salafi karahatu, duk da yake abin da aka ciro daga salaf karahatul wuqufi indahu lid-du'a, karhancin tsayawa a gun kabari lokacin addu'a, wa huwa asah, shine fi inganci. Wa innamal makruhu alladhi dhakarnahu, yace kadai abin da yake makruhi wanda muka ambata Musa ibn Taymiya, qasdud du'ai inda hubtida'an, ya zama asali mutun ya nufaci kabarin ne dan addu'a, kama annaman da kalal masjida, kamar yadda yake wanda ya shiga masallaci fa sallata hiyatal masjid yayi ainihin raka'atani na gaisuwar masallaci wada afi dimnihima yayi addu'a a cikin wannan ainihin sallah din lam yukrah zalika ba a kyamar haka aw tawadda'a ko kuma mutumin da yayi alula fi makanin wa sallahu nalika sai ya salla a wannan wurin wada'a fi dimni salati yayi addu'a a cikin sallar sa lam yukrah zalika wannan ba mun kyama bane walau taharrad du'a fi tilkal buq'a aw fi masjidil la khassisata lahu fi shar'i duna ghayrihi min al masajid fanahayun an hadha fanuhiya an hadha taqsis amma abinda aka hana shine zama yayi addu'a ta musamman ya nufaci yin addu'a ta musamman a waje ko yin alula da sallah ta musamman a wani wuri to wannan shine ainihin abinda aka haramta as-salisu fuska ta uku anna istijabata huna la'allaha likasarati salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mutun yaga an amsa mai addu'a bayan yayi salati din da yawa a kabarin manzon Allah kamar kafa 70 ta yi amsawar saboda yawan salatin da yi ne fa inna salata alaihi qabla ad-du'ai domin yi manzon Allah salati kafin addu'a wa fi wasatihi da yi manzon Allah salati a cikin addu'a wa akhirihi da yi annabi alaihi salatu wassalam salati a ƙarshen addu'a min aqwal asbab allati yurja biha ijabatu sa'ir du'a na daga cikin sabubba mafiya karfi waɗanda suke sa ayi fatan samun biyan bukatan addu'a kamar yadda malam ibn al-qayyim ya bayyana a cikin littafin shi na ainihin wato salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at bil asab kamar yadda hadisi suka zo da haka mislu qawli umara ibn al-khattab radiyallahu anhu alladhi yurwa mawqufan wa marfu'an kamar magana a sayyidina Umar da ake ruwaitowa marfu'an wa mawqufan daga manzon Allah ko kuma daga shi Umar din addu'a'u mawqufun inda sama'i wal ardi hatta tusalliya ala nabiyyik addu'a ana dakatar da ita tsakanin sama da ƙasa ba a kai ta sama sai in kai wa manzon Allah salati wannan riwaya mala yace rawahu Tirmidhi al-Imam Tirmidhi fitar da ita haka al-Imam Nawawi ya ambace ta a cikin azkar kuma ya inganta ta Mala Albani Muhammad Nasiruddin shi ma ya inganta wannan riwaya a cikin littafin As-Sahiha lamba ta 2000 da lamba ta 35 riwaya ce sahihiya musamman